Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8 kenan da rabi agogon Ghana. Yau Juma'a 2 ga watan Disamba shekarar 2022. To a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa fadar shugaban Najeriya ta yi karin haske kan zargin da shugaban Muhammadu Buhari cewa gwamnatin kasar na kwashe kudaden kananan hukumomi. To kowane mataki shugaban ke shirin dauka?
Ai wanda yake zato cewa wai shugaban Muhammadu Buhari zai dauko gwamnati ya kai shi gaban kotu a yanzu ai bai karanta tsarin mulkin Najeriya ba. Ai shinge ne da su kowa ya sani, amma dai doka tana nan za ta yi aikin ta, amma mutai a lokacin da yake kan mulki ma in ya tafi abu zai biyo baya.
Za kuma mu leka jamhuriyar Najeriya don jin yadda aka kammala wani taron kasa da kasa kan yadda za a rika samar da ruwan sha mai tsafta a wasu kasashen nahiyar Afirka. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Muhammad Awal Garba zai gabatar da kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mutane biyu suka jikata a wani hari da aka kai yau Juma'a a Kabul kusa da ofishin jam'iyyar Hizbi Islami da ke da alaka da tsohon Prime Minister kasar Afghanistan Gulbuddin Hikmatyar, kamar yadda jam'iyyar ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar. An kashe mahara da dama tare da jikata masu gadi da dama a harin da aka kai, a cewar wasu majiyoyi uku na jam'iyyar Hizbi Islami da Taliban mai mulki. Yan sandan Kabul da ma'aikatar harkokin cikin gida ba su ce komai ba da aka tuntube su. Kawo yanzu dai ba a bayyana ko su waye suka kai harin ba. Lamarin dai ya faru ne rana guda yayin da Prime Minister Pakistan ya yi Allah wadai da abin da ya ce an yi yunkurin kashe babban jami'in ofishin jakadancin kasar da ke Kabul. Hukumomin Taliban ba su mayar da martani nan take ba kan buƙatar jin ta bakinsu. Kamfanoni a Amurka sun ɗauki ma'aikata fiye da yadda aka yi tsammani a watan Nuwamba tare da ƙara musu albashi duk da ƙaruwar damuwar fadawa ko maɗa tattalin arziki, wanda ka iya dagula niyyar babban bankin tarayya na fara rage ƙarin kuɗin ruwa a wannan watan. An samu ƙarin ayyuka da ba na noma ba 263 a watan da ya gabata, ma'aikatar kwadugo ta faɗa a cikin rahoton aiki da ta sa ido sosai a yau Juma'a. Alƙaliman watan Oktoba sun nuna cewa an samu ƙarin ma'aikata 284 maimakon 261 kamar yadda aka rawaito a baya. Ƙuri'ar jin ra'ayin masana tattalin arziki da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi sun yi hasashen za a samu ƙarin ma'aikata 200,000. Hasashen nasu ya kasance daga 233 zuwa 270. Daukar ma'aikatan ta kasance mai ƙarfi duk da kamfanonin fasaha da suka hada da Twitter, Amazon da Meta mai kamfanin Facebook sun ba da sanarwar rage dubban ma'aikata. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Juma'a ma'aikatar tsaron Birtaniya ta fitar da wasu bayanan sirri inda ta ce janyewar da Rasha ta yi daga yammacin gabar kogin Dnipro a watan da ya gabata ya baiwa sojojin Ukraine damar kai hari kan ƙarin hanyoyin kayayyakin yaƙi da hanyoyin sadarwa na Rasha. Wannan barazana ta sa 'yan Rasha masu kula da zirga-zirgar kayayyakin sun sake hanyar samar da kayayyakin game da hanyoyin jigilar jiragen ƙasa zuwa kudu da gabas, a cewar rahoton da aka wallafa a shafin Twitter. Ma'aikatar ta Burtaniya ta ƙara da cewa ƙarancin makaman Rasha wanda ya tsananta saboda waɗannan matsaloli na samar da kayayyaki na iya kasancewa ɗaya daga cikin manyan abubuwa da a halin yanzu ke iyakance yiwuwar Rasha ta sake fara wani gagarumin hari ta ƙasa. An yi amfani da jirage masu saukar ungulu da makamai na Rasha a wani hari da aka kai ta sama a watan Satumbar da ya gabata, wanda ya yi sanadin mutuwar mutum 12, rabinsu ƙananan yara a wata makaranta a Myanmar, a cewar wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke sa ido kan tashe-tashen hankula a ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya. Rasha, wadda ke da alaƙar diflomasiya da Myanmar, ta musanta zargin. Kungiyar Myanmar Witness ta yi zargi a cikin wani rahoto na baya-bayan nan, inda ta ce lamarin ya faru a makarantar Lekki Yetkone da ke haraba wurin bauta na addinin Buddha a ƙauyen Latiyat Kone a cikin garin Tabayin. Rahoton ya ce an yi amfani da jirage masu saukar ungulu kira MI-35 da MI-17 a harin da ya ɗauki sa'o'i da dama tare da rokokin S-5 da rasa takira. Ragowar da ake zargi an gano a wurin da ke yankin Tabayin an tabbatar da cewa rokoki ne na S-5 daga tawagar mu ta makamai, kamar yadda Myanmar Witness ta faɗa a cikin wani saƙon email da ta aike wa DBOA. Mahukuntan ƙasar China suna zargin dakarun yan adawa, ciki har da 'yan ƙasashen waje, da ingiza zanga-zangar titina a biranen ƙasar fiye da dozin uku da jami'o'i da dama a cikin babban ƙalubalen siyasa na cikin gida ga Beijing tun bayan zanga-zangar dandalin Tiananmen a shekarar 1989. A halin da ake ciki shine sahihancin jam'iyyar kwamnisanci ta ƙasar China da ke mulki, yayin da masu zanga-zangar ke tambayar yadda take tafiyar da COVID-19. Gwamnati ta yi amfani da hanyoyin danniya kamar maimaita gwajin jama'a da yawa, killacewa da kuma kulle, wanda ya haifar da babban rashin aikin yi da asara ga tattalin arziki. Cikin damuwa, gwamnati na tafiyar da sabon lamarin cikin takatsantsan. Ko da yake an samu tashe-tashen hankula da dama na 'yan sanda, amma yawan zaluncin bai kai girman yadda ake fargaba da farko ba. Gwamnati ta fi dogaro da farfaganda don tada ra'ayin kishin ƙasa da kuma yin amfani da hanyoyin raba kan jama'a don magance wasu matsaloli da masu zanga-zangar ke nunawa, a cewar manazarta.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Muhammadu Buhari ya zargi wasu gwamnonin Najeriya da kwashe kudaden ƙananan hukumomin jihohinsu, lamarin da ya ce ya hana al'ummar karkara mura rayuwa. Shugaban ya bayyana hakan ne a lokacin karɓar rahoton cibiyar nazari da tsare-tsaren mulki ta NIPS kan inganta mulkin ƙananan hukumomin ƙasar. Umar Faruk Musa ya tuntuɓi Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin Najeriya, wanda ya masa ƙarin haske kan kalaman na Buhari.
Tabbas ya faɗa, ya ce wani guraren akwai inda za a ce chairman ya sa hannu a kan takarda, a yanki rabi, a bashi rabi. Gwamna ya sa hannu a aljihu rabin da aka bashi, shi kuma ya sa hannu a kan takarda ce ya karɓi kuɗi gabaki ɗaya. Sannan in ya je shi kuma sai ya ɗauki albashi na dole-dole ya biya na ma'aikata. Saura kuma su yi ma sai saka a jiho, sai ce haka ake mulkin ƙasar nan. Baya da za a yi jama'a an hana su abunsu, an hana su jin daɗi da kyautatar rayuwa, a cikin ba za a samu tashin hankali ba, wanda shugaban ƙasa ya faɗa kenan.
To amma an yi tsammanin shugaban ƙasa zai ɗauki mataki akan wannan lalacin da ya daɗe ya sani, kuma har yake ba da ƙididdiga mai ƙarfin gaske ga 'yan Najeriya, kuma su ma sun tabbatar da anan haka.
Wai rahoto aka bada ko? Kuma rahoto ba gwamnati aka baiwa ba, gwamnati kuma ba sai ta yi nazari ta samu mataki ba, ba sai aka yi dole sai a tafi a wurin za a yanke wa. Akwai shawarwari da dama da su kansu waɗannan suka kawo, shawarwari da suka kunshi kyautata wasu manufofin gwamnati da kuma gyara ga tsarin mulki, sassa daban-daban na tsarin mulki, ba ma zai kammala a lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ke mulki ba. Akwai abin da za a yi, gwamnati da ta zo bayan su ita ma ta ɗora a kan haka. Amma mataki wata uku gashi a yi kaza wannan wata uku, a yi kaza wannan wata uku, don a tabbatar cewa an gyara tsarin mulki, an kyautata mulki da jihohi da ƙananan hukumomi, don ba su ƴanci na cin gashin kansu.
Kana ganin za a iya sa rai cewa kafin shugaban Buhari ya miƙa mulki zai jagoranci za a kallo rukunin gwamnonin da suka yi tafka irin wannan ta'asar a tattalin arzikin jihar da na ƙananan hukumomi?
Matsayin gwamna ya a tsarin mulki kowa ya san shi. Ai wanda yake zato cewa wai shugaban Muhammadu Buhari zai ɗauko gwamna ya kai shi gaban kotu a yanzu, ai bai karanta tsarin mulkin Najeriya ba. Ai shinge ne da su kowa ya sani, amma dai doka tana nan za ta yi aikinta, amma ba ta yi lokacin da yake kan mulki ba. In ya tafi abu zai biyo baya.
Yanzu a shirye shi ba Buhari yake ala misali shi ɗauki wani mataki idan za a samu wani gwamna da zai hito ya ce shi bai taɓa tafka wannan abun da ya zarga cewa suna yi ba.
Ba zan ce maka eh ko a'a ba. Jira tukun nan sai an yi mataki ne so ka ji abin zai yi ba.
A tsammanin ka Malam Garba Shehu, a matsayinka na ɗan jarida ɗan ƙasa, kana jin wani gwamna zai hito ya musanta wannan bayani? Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja. A waje daya Awal Musa Rafsanjani, director ne a kungiyar Transparency International mai fafutar yaki da cin hanci da rashawa, ya koyi min ƙarin haske dangane da abin da suke fatar su ga shugaba Muhammadu Buhari ya yi ba ci gaba da yin ƙorafi ba tare da ɗaukar matakin da ya kamata ya yi ba, inda yake cewa
shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wannan magana da iyaka ne, kuma tun kafin ya zama shugaban ƙasa yake irin waɗannan munzarin. To amma abin mamaki shi ne yau shekara wajen 7.5 ya zama shugaban ƙasa a Najeriya, da iya kawo tsari da zai tabbatar da cewa an rage wannan muku-muku ba a matsayinsa na shugaban ƙasa, a matsayinsa na shugaban jam'iyya ta gwamnati mai ci, wanda akwai gwamnoni kusan guda 20 ko kuma sama da 20 a ƙarƙashin jam'iyyarsa. To a ina da hulumin da zai iya zama da su a tattauna don a kawo tsari a cikin jam'iyyarsu da kuma gwamnatinsu.
Umar Faruk, musamman Amurka a Abuja, Najeriya.
To a jamhuriyar Niger an kawo ƙarshen babban taron ƙasa da ƙasa kan samar da ruwan sha mai tsafta ƙarƙashin jagorancin ministan kula da albarkatun ruwa na ƙasar. Wannan taron na zuwa ne a daidai lokacin da matsalar ƙarancin ruwa mai tsafta ke ƙaruwa a wasu sassan Niger, lamarin da ke jefa al'umma cikin mawuyacin hali. Ga Hamid Mahmud da ƙarin bayani daga Agadez.
Manufar wannan taron dai shine samar da wata manufa da kasashen Mali, Burkina Faso da Niger za su yi amfani da ita wajen magance matsalolin ruwan sha masu tsafta da kasashen suke fuskanta. Alkalumma sun tabbatar da cewa fiye da kashi 40 na al'umman Niger na fuskantar matsalar rashin ruwa masu tsafta, lamarin da ya tayar da hankulan mahukunta, inda matsalar ta fi kamari. A wani rabo, jami'i a ma'aikatar ministan kula da albarkatun ruwa na ƙasar Niger,
kasan gwamnati ta hanya ministan na hydraulic da assainissement, kaga kenan ya dace mu yi taro lokaci-lokaci da wannan al'umman domin mu tanatar musu da nauyin da ya rataye a wuyansu don saboda gabatar da wannan ayyukan. Fanni na ruwa da tsafta, mu gurinmu shi ne ko da yaushe a sami ruwan sha, kuma a ce wannan fannin na ruwa ya bunƙasa a cikin garuruwan namu yadda za a samu raguwar ƙorafi bisa ga fannin ruwa da tsafta.
Taron dai ya kasance wata babbar hayya daga masu ruwa da tsaki wajen lalubo da gaggauta shawo kan matsalar. Ijimai ga Keita ɗan ƙasar Mali da ya halarci taron. Kowace ƙasa na fuskantar nata matsalar ruwan sha mai tsafta. Misali a ƙasar Mali, matsalar ruwa dai ta fara ne tun daga shekara 2013, kuma ta ƙaru a wannan lokacin sakamakon yadda ake samun ƙaruwar jama'a. Kenan wajibi ne mu samu hanyoyin magance wannan matsalar. Samun damar ruwan sha da tsafta abu ne da har yanzu ake karancinsa a Niger, inda ake iya ganin bambanci sosai tsakanin mazauna birni da karkara. Yankin Adarbi Sanat na daga cikin yankunan Niger da suke fuskantar matsalar ruwan sha mai tsafta, inda jama'a suka dogara da ruwan rijiyoyi domin yin amfani yau da kullum. A cewar Al-Husaini Bahani, magajin garin Adarbi Sanat, ruwan da suke sha na tasiri sosai wajen bazuwar wasu cututtuka.
Adarbi Sanat duk ya wace ruwan da muke da na rijiyoyi ne, muna da village administrative wajen 150 bai wuce 6 ko bakwai haka, wanda suke da forash suke shan ruwa na forash. Sara duka ruwan rijiyoyi suke sha, an ce ruwan rijiyoyi kenan, mutane suna zuwa suna sha, bisashe suna zuwa suna sha, suna baro tuto su, kuma iska ya taso sai sa suke rijiyoyi. Kenan ruwan rijiyoyi ba ruwa wanda tsaftace ba.
Tuni dai gwamnatin Niger ta bullo da wani tsari na mayar da ragamar harkokin ruwan sha ga kananan hukumomi domin wadata al'umma da ruwan sha mai tsafta. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, bari mu shakata da wannan waka.
Ubana, dai ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bar ni na ji dadi ba. Ubana zaya zamani da mu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. Aure yake ta yi da haifuwa, kuma matan da yayan ma ya dubawa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Yau na shaji ya da shaba baba ne, gani nan ban yi tsaya baba ne. Da baba ne, sai ni kwace da baba ne, yau na shaji da baba ne, gani na
kuma da la yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Shugaban gwamnatin kasar jamhuriyar Kamuru kenan kuma Prime Minister kasar Joseph Jengote yake jagorantar wani taro na sasanta rikicin ƴan awali a kasar jamhuriyar Kamuru wala kwashe sama da shekaru biyar ana ta dauki baradi tsakanin bangaren Ingilishi da bangaren Faransanci sirari masu dauke da bindigogi ne suke neman cewa a raba kasar jamhuriyar Kamuru gida biyu domin ba su yarda da irin tafiyar da ake yi ba suna bukatar su kafa gwamnatin kasar su ta Ambazonia wannan al'amari dai gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tace ba za ta mika kai buriya hau ba domin kasar Kamaru guda ɗaya ce babu wata kasa wadda za ta tsuro a wannan kasar har yanzu haka dai sha'anin kasuwanci da karatun zamani na matasa baya gudana a wannan bangaren domin yadda masu dauke da makaman suka ja daga suka ce ba za su yadda a ci gaba da gudanar da waɗansu harkoki a wannan bangaren ba a gwamnatance wannan ne sa na hira da masu ruwa da tsaki a kasar jamhuriyar Kamaru domin su faɗa mana irin abubuwan da ya cancanta a ce an yi akan wannan rikici da rikici ne wa a kasa
abinda zan faɗa a madadina na khalifa mai kokari da zaman lafiya a duniya gabaki daya da kuma yaki da ta'addanci a nan kasar Kamaru dai gwamnati Allah ya ba ta basira yanda za a zauna mazauni daya a tattauna duka waɗansu matsalolin da ke addaban al'ummanmu na ƙasar Kamaru musamman abin da ya ga yaƙe-yaƙe fitinan Boko Haram na da fitinan ƴan aware to ka san gwamnati da zai iya ɗaukan makami ya je ce zai yaƙi al'ummansa ba shi ka gaisa gwamnatinmu nan ana tsara ne ana ganin yawwa domin kaga gwamnati da zai sayi makami da kudin ƴan adam kuma ya je ya to shine mu kuma muna kira ga waɗannan a zo a zauna a tattauna a samu zaman lafiya don zaman lafiyan nan shine don ba abin da za a same shi da ƙarfi ko ka samu abu da kwace to nan abin ba ƙarko amma aka samu a cikin zaman lafiya a cikin nutsuwa a cikin gaskiya to kowa zai ci daɗi
matasa me zaka ce musu a daidai wannan lokaci
yawa matasa kuma masu korafi a gwamnati bai ba mu aiki ba a gwamnati idan ce zai dauki kowa a aiki kaga aikin ma ba yawa ai in aikin ba yawa na gwamnati ma idan ce duk kowa zai aiki a minista ko a ofishin gwamnati ka gani ofishin ma kalilan ne kuma muna nan al'umman matasa dewa waɗanda suke da ilimi ko ba su da ilimi a nemi sana'a don mun gani yanzu masu sana'a ma su ne ma suka fi jin daɗi fiye da wanda suke aikin gwamnati don kaga kana nan ya za faɗa malamin kanka ba wani fitinan kan da za a yi to yanzu mun bibiya duk waɗansu masu ƙoƙari su shiga gwamnati barayi ne gaide mutum zai shiga ne domin shi ma ya ɗauki kuɗin al'umma to shi ne yanzu muke gargaɗi a fitar da kai a wannan sha'ani kowa ya nemi tattalin arzikinsa
Alhaji Ali mai faɗa a ce a rasa da jamhuriyar Kamaru kuma ɗan siyasa shi ma ga abin da ya ce kan wannan taron da za a gudanar a ƙasar Kamaru.
Lallai ko taron da aka yi da gwamnoni guda goma na ƙasar Kamaru da ministan cikin gida da kuma premier minister wannan sababbin taro ne da suke yin shi nake ga wato kowane wata uku ko wata shida. Wani za'in kuma ko shekara guda ana haɗa kawunan gwamnoni da wani lokaci inda da ko wani matsala a yi bayani a kai kuma a kan matakan da za a iya ɗauka a kowane lokaci amma wannan taro ya zo da wani bisalo na daban a ciki dangane da cewa al'amura da yawa suna ficewa ba tare da gwamnati suna iya su kare wato al'ummar su ba da suke waɗannan bangarori guda biyu da ka yi magana wato arewa mai nisa da kuma bangaren mai amfani da harshen ingilishi ana gani dai abin yayi kamari ne yanzu an ga da cewa sojoji da yawa suna bata rayukansu da kuma aikin gwamnati da yawa suna nan waɗanda aka kama su wato aka yi kidnappe su kuma da ake tambaya a bada waɗansu kuɗaɗe kafin a bar su
Alhaji Habibu Kinuwa shi kan ga launi ba jiya ba an da yan ta'adda suka zanci shi akan hanya shi ma ga abin da ya labarta mana
game da taron da aka je kasan Ingilishi wanda gwamnati ta hada wanda za a je na samu a yi zaman lafiya ka tambaye ni ya nake gani eskar za a samu galaba a wannan taron to niyan ɗaya yana da kyau amma samun galaba yanzu zai wuya dalili don su wanda suka tashi tafiya wajen taron haɗatta wanda ma suka haɗa taron da za a gayyaci yan ta'adda masu riƙe makamai da abin na da kyau amma tafiyan da suka yi nan ni kiraye kirayen sarakai ne da mazaunan gari a tattauna a gaya musu cewa in waɗansu sun duba sun ganin sun ji labarin da akwai ta'adda a wani anguwa su zo su faɗawa to dai kamar dai yan sanda a shi sa suka tafi waɗannan abubuwan suke so su sa kamar na auto defense hakan nan a sa mutane kamar yan sandan ciki in suna da labarai su zo su faɗawa gwamnati ya san matakin da zai ɗauka game da su kuma ya fito musu ta baya taron nan zai wuya a samu zaman lafiya dole sai an kira yan dajin nan wanda suke rike da makamai kwanaki can kaji abin da ya faru aka baza a gari cewa shi general marshal an kama shi an kashe shi aka nuno fotuna a ce foto wani foto ne na barazana ba shi ba ne kwana biyu uku ai ya bito ya magana ai ya faɗa yake duk abubuwan da ake faɗan nan yana da rai ba abin da ya same shi to kaji duk waɗannan abubuwan ana publicity hakan nan kamar gwamnati na aiki da kyau to wannan duk ba za a samu zaman lafiya da shi an yi zama a kan tebur da yan gwamnati ɗin da ɗan ta'adda ɗin da yan siyasa ɗin sannan a sasanta a nan ne za a samu zaman lafiya.
Gwamnan jihar Arewa maso yammacin ƙasar jamhuriyar kamar Mista Adolf Lele Afrik shi ma ya ce. Wannan zaman da za mu shi ne ya fi cancanta domin muna cikin hatsari kuma matasan da dama suna cikin damuwa ya kamata a yi wannan zaman domin ya fi wa juna kuma idan muka yi wannan zaman ne muna ganin cewa hakanmu zai cimma ruwa a ƙasar Kamaru. Yau bangaren Ingilishi sama da shekaru shida kenan ake ta ɗauki wadadi tsakanin su da masu ɗauke da makamai da kuma hukumomin tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru haka zalika shekaru 14 kenan ƙasar Kamaru take samun hare-hare ta bangaren jihar Arewa mai nisa inda ƙasar Kamaru ta iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya da ƙasar jamhuriyar Chadi da kuma ƙasar jamhuriyar Nijar Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Tuma da halin da ake ciki Kamaru ta ci Brazil kwallo ɗaya a wasan da suke bugawa yanzu ga sauran labaran wasannin.
Wasanni a takaice.
Al'amuran kwallon kafa a ƙasar jamhuriyar Kamaru suna kawo katsinaci a yayin da ƴan wasan kwallon kafan ƙasar jamhuriyar Kamaru suke ta fafatawa a can ƙasar Qatar yanzu dai ana ganin cewa shugaban hukumar kwallon kafan ƙasar jamhuriyar Kamaru ne kuma tsohon kaftin ɗin ƙasar Samuel Eto'o yake da bakin faɗa a ji a takaice shi dai kotun ƙasar jamhuriyar Kamaru sun bahala bai da katabu domin sai abinda Samuel Eto'o ɗin ya ce masa kamar da waɗansu suke hanga amma ɗaya daga cikin masoya kwallon kafa ƙasar jamhuriyar Kamaru Malam Sallau yace shi kan ba a rangiza ke saka ba ga irin tattaunawar da muka yi da shi
ga wanda ko saba jina a wannan tasha ni ne Sallau a nan ƙasar Kamaru a takaice dai a birnin Duwala to abin da yake gudana a game da shanin kullun bul ɗin Kamaru a ƙasar Qatar to dai a dukkanin Allah da ya waye muna da dan labaru da suke zuwa mana daga Qatar cewa wasa dai an fara to kuma Kamaru ta shiga cikin wannan wasan to abin da yake faruwa a cikin kugiyan ɗan ƙasar Kamaru shine yake faruwa cewa Samuel Eto'o yana kawo musu gudunmawa a game da sana'an da ya shina akan sha'anin bol to kuma dole ne ya jinjina musu sau nuna musu cewa matsayin yadda wasan take gudana kuma yana ba su shawara akan wasannin da yake faruwa abinda samarin da suka taso yanzu ba su shina ba shine yake sanar da su a game da wannan sha'ani to amma mutane da suke daukata halin da yake ciki a yanzu haka ana ce ana zargin sa cewa shine court shine president shine kuma a matsayin rugubeson a ba haka abin yake ba matsayin sa shi a matsayin shugaban ɗan kullun bul Kamaru yana tsaye a matsayin sa shi Rigoberson yana tsaye a matsayin cewa shine coaching din ɗan kullun Kamaru kowa da matsayin sa to amma da yake shi Samuel Eto'o shine yake da bayanin da zai isar ma mai ƙasa da kuma ɗan ƙasa akan sha'ani abin da ya faru a ƙasar Qatar shine yake sanar da su cewa abin nan ba nashi shi kadai bane nasu su dukan su ne gabaki daya kuma namu mu ɗan Kamaru ne duk gabaki daya wannan muke muna jiran abin da zai faranta mana zuciya a game da wasan da suka je yi wannan muke jira
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma sai labari a takaice
Mutane biyu suka jikata a wani hari da aka kai yau Juma'a a Kabul kusa da ofishin jam'iyyar Hizb-i-Islami da ke da alaka da tsohon Prime Minister kasar Afghanistan Gulbuddin Hikmatyar kamar yadda jam'iyyar ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar an kashe mahara da dama tare da jikata masu gaji da dama a harin da aka kai a cewar wasu majiyoyi uku na jam'iyyar Hizb-i-Islami da Taliban mai mulki ɗan sandan Kabul da ma'aikatar harkokin cikin gida ba su ce komai ba da aka tuntuɓe su. Kamfanoni a Amurka sun ɗauki ma'aikata fiye da yadda aka yi tsammani a watan Nuwamba tare da ƙara musu albashi duk da ƙaruwar damuwar faɗawa ko matsalar tattalin arziki wanda ka iya dagula niyyar babban bankin tarayya na fara rage ƙarin kuɗin ruwa a wannan watan. An samu ƙarin ayyuka da ba na noma ba 263 a watan da ya gabata. Ma'aikatar kwadugo ta faɗa a cikin rahoton aiki da ta sa ido sosai a yau Juma'a. Yau Juma'a ma'aikatar tsaron Birtaniya ta fitar da wasu bayanan sirri inda ta ce janyewar da Rasha ta yi daga yammacin gabar kogin Dnipro a watan da ya gabata ya baiwa sojojin Ukraine damar kai hari kan ƙarin hanyoyin kayayyakin yaƙi da hanyoyin sadarwa na Rasha. Wannan barazana ta sa 'yan Rasha masu kula da zirga-zirgar kayayyakin sun sake hanyar samar da kayayyakin. Gami da hanyoyin jigilar jiragen ƙasa zuwa kudu da gabas a cewar rahoton da aka wallafa a shafin Twitter. An yi amfani da jirage masu saukar ungulu da makamai na Rasha a wani hari da aka kai ta sama a watan Satumbar da ya gabata wanda ya yi sanadin mutuwar mutum 12 rabinsu ƙananan yara a wata makaranta a Myanmar a cewar wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke sa ido kan tashe-tashen hankula a ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya. Rasha wadda ke da alakar diplomasiya da Myanmar ta musanta zargin.
To masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirin nama a wannan lokaci sai kuma gobe da safe da alakar mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe a gobe Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan a gobe Ghana. Kada manta ko da yaushe muna nan a shafin mu na internet wato akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za a rika samun labarai da dumudumin su. Kazalika za a iya lekawa shafukanmu na Twitter, Facebook da Instagram domin sanin halin da duniya ke ciki. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ta ne gabatarwa sai Julie Lazarus Gresham da kuma injiniyanmu ne Mahmud Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.